wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, muryar bege don kowa. Mai sauraro maraba da zuwa shirinmu na yau, ina fata ana cikin koshin lafiya, iyali kuma ana lafiya tare domin a yi sauraro. A shirin muna da fili domin wakoki, bayan nan za mu saurari fili na sujada, biye kuma guziri domin rayuwa. A fili domin wakoki za mu yi tarayya ne da Young Dockers daga Abadawa a Saminaka jihar Kaduna, su ne za su yi mana wakoki a shirin. Ina fatan mai sauraro za ka samu ƙarfafawa a shirin na wakoki, sai ai ƙoƙari a bi mu. A shirin kuma Pastor Joseph Maza yana shirye. Mai sauraro kai mai albarka ne, ni ne Ishaya Zakariya, ina maka maraba da sake saduwa da kai.
Karshe
ya kai su mutu abin nufi rauna da bobi da mutane.
Alubai na karshe
ya kai su mutu abin nufi rauna da bobi da mutane.
Who's up there?
duniya za sun zo su ziyarce wannan duniya za sun zo su ziyarce wannan duniya
za sun zo su ziyarce wannan duniya za sun zo su ziyarce
wannan duniya da suna ciki
za sun zo su ziyarce
wannan duniya da suna ciki
matattun da suna ciki kamar bura za su fara tashi su karbi ya sanmu
busawo kawo
sa'an da masu raunin da suna da rago zuwa mulkin sama za su taka da yesu zuwa sama za su taka da yesu zuwa sama
za su taka da yesu zuwa sama za su taka da yesu zuwa sama
sin Allah
na waiwaya wanda ya nuna ba sai hawaye
anana
sarki ni ka ne za yayi gunki sarki ni ka ne za yayi gunki a cikin kasan babila yayi gunki a cikin kasan babila yayi gunki
ayi umurni
ilahi busa ko alaita ilahi busa ko alaita ilahi kide kide
Yes.
Hallelujah.
Hallelujah. Ga Yesu muna zuwa.
Hallelujah.
Hallelujah. Ga Yesu muna zuwa.
Ubangiji Yesu. Babu Sura Rabwa
Semuna Meyawa
Babu Sura Rabwa
Semuna Meyawa
Zamu Yi Sali Zamu Yi Rawa Muna Kada Gira Yung Allah
Achikim Birni Me Sarki Achikim Birni Me Sarki
Maliku Zasuta Damriya Nikarfi Sichemana
Sarkakun Allah Sarkakun Allah
Maliku zasuta da murya mai karfi su ce mana
Sarkakun Allah Sarkakun Allah
Sarkakun Allah
oyoyo sanin guda
Sarkakun Allah
oyoyo sanin guda
kun jin rena dunya
oyoyo sanin guda
kun jin rena dunya
Sararo ina farin ciki mu sake saduwa yau sunana Pastor Joseph maza karatu muna samuwa cikin Kolosiyawa sura 2 aya 16 Kolosiyawa sura 2 aya 16 wanda yana cewa kada wani ya zarge ku akan zancen ci ko sha ko sayar wata ko idi ko ranar asabaci wadannan abu duka inuwan abin da ke zuwa ne kada wani ya zarge ku akan wannan yan uwana wannan karatu ita ce maganar Allah kan maganar na cewa zargi akan zancen ci da sha zargi akan zancen ci da sha bari mu yi addu'a ka bishe ma cike wannan bincike daukaka izo kursiyinka albarka ya zama na bawanka wanda zai saurara wannan sa'a a cikin sunan Yesu mai cetonmu amen zancen ci da sha, za mu dauki ababa guda bakwai a cikin wannan karatu wanda mun yi. Akwai ci, akwai sha, sannan akwai kuma hadaya ta idi. Wannan karatu yana magana ne akan hadayu gabadayanta. So za mu dauke su daya bayan daya. Za mu yi magana akan ababa ko guda bakwai in lokaci ya ba mu iko. Guda bakwai a ciki shine zancen ci da sha. Na farko, waɗannan maganan hadayu ne, kada wani ya zarge ku akan zancen ci, wato hadaya ta ci wanda mun same shi cikin littafin lissafi sura 28 aya 2. Ku ba ni abinci na hadaya na daidai lokaci. Wato kada wani ya zarge ku akan zancen ci, wato kada wani ya zarge ku akan hadaya ta ci wanda akan kai gaban Ubangiji. Littafin lissafi ya bada ansa sura 28 aya 2. Ci kenan, hadaya ne ta ci wanda akan kai gaban Allah. Na biyu, kada wani ya zarge ku akan hadaya ta sha. Hadaya ta sha, za mu karanta shi fasaran shi na nan a cikin aya ta 7 a cikin sura 28 na littafin lissafi. Littafin lissafi shi ne muke karantawa, sura 28 aya 7. A kawo mani hadaya ta sha. So sha, hadaya ne ta sha ake magana a kanta. Wannan karatu wanda mutane muna samun damuwa a kai, karatun yana nuna hadayu ne zalla wanda an yi shi a lokacin su Musa. Saboda haka hadaya ta sha shi ne mun fasalta, akan kawo hadaya ta sha a gaban Ubangiji. Sai na uku, hadaya ta ranar idi. Hadaya ta ranar idi, akwai hadaya da kowanne taro na idi wanda akan kawo shi a gaban Ubangiji. To yace kada wani ya rude ku akan zancen wannan hadaya da ana yinta a ranar idi, inji Ishaya sura 1 aya 14. Ishaya sura 1 aya 14 yana cewa, sayawar wataninku da ayananun idodinku, raina yaki hadayun nan na ayananun idodinku. Wannan hadaya ta ranar idi, Allah ya ce raina ya kisu. Domin haka sai Bulus ya ce kada wani ya rude ku akan zancen hadayar nan na ranar idi, bamu Allah ya kishi. Shi yasa ya ce kada wani ya zarge ku wannan hadayan ba komai bane ta ranar idi da akan bada ita. Wannan shine abu na uku a cikin ababan nan. In mun karanta shi hannu a hankali, ababan nan guda bakwai ne. Bari mu je na hudu. Na hudu shine hadaya ta sayawar wata. Akwai hadayan da aka kai wa Ubangiji a kowane sayawar wata. In mun duba Kolosiyawa da mun karanta da kyau sura 2 aya 16 da kuma 17, za mu ga an ambaci hadaya ta sayawar wata. Kowane sayawar wata akan kai hadaya. Allah ya ce kada wani ya zarge ku akan wannan, an kawar da shi. An kawar da shi. Ta saboda haka a cikin Ishaya ne za mu samu wannan fasara, Ishaya sura 1 aya 13. Hadaya ta sayar wata naku na kisu, ba ni son su kuma. Wannan shine abu na hudu a cikin Kolosiyawan. Sannan hadaya ta ranar Asabat ita ce babban sakon anan. Hadaya ta ranar Asabat, wannan hadaya ta ranar Asabat wanda an yi magananta a cikin littafi mai sarki shine ma'ana kada wani ya zarge ku akan ranar Asabati, wato akan hadayu da ana bayarwa ran Asabat. Littafin lissafi sura 28 aya 9 da kuma aya 10 yana cewa, akan ran Asabat yan raguna guda biyu. Kowane Asabat akan kawo yan raguna guda biyu a miƙa hadaya. Su ne Bulus yana cewa kada wani ya zarge ku akan hadayar nan da akan kawo ran Asabat. A lokacin su Musa da Haruna akan kawo hadayar nan na raguna guda biyu kowane Asabat babu fasawa, sai an miƙa wannan hadayan. So wannan hadaya na ran Asabat ne, littafin mai sarki yana cewa shi ne an kawar, amma ba a kawar da hutu ran Asabat na ran ta bakwai ba. Hadayan da ana yi ran Asabat shi ne an kawar, shi ne an ce kada wani ya zarge ku a kan zancen ci ko sha ko sayar wata ko ran Asabat, wato hadaya ta ran Asabat. Ka sake karanta mai sauraro a cikin littafin lissafi 28 aya 9 da kuma aya 10 zai baka fasara na ragunan nan. Kowanne Asabaci su ne akan zo a bada hadaya. Shi ne Bulus ya ce an kawar da wannan hadayan, amma ba hutu Asabat ba ne, ba ranar sujada ne an kawar ba. amma hadayan da akan bayar ran asabar mutuwar Yesu ya kawar da shi mutuwar Yesu ya kawar da wannan hadayan ya mai sauraro ku saurara da kyau wajen su sukan bata su ce ran asabar ne an kawar ai hutun asabar ba shi hadayan ran asabar ne shine an cire amma hutun ran asabar har abada ne Ibraniyawa ya ce akwai fa hutun asabar ta je domin jama'ar Allah hutun ran asabar na har abada ne domin haka hadaya ta ranar asabar ita ce an kawar amma asabar dinta hutun asabar na nan hadayin da ana yi ran asabar ne shine an cire ya mai sauraro kai mai albarka ne kana jin sakon nan na shiden yana cewa wannan inuwan abin da ke zuwa ne wato wadannan hadayu inuwa ne cewa Yesu zai zo misali ne na Yesu da Yesu ya zo sa'annan shine ya kawar da dukan hadayu siyasa an ce hadaya na ran asabar hadaya na sayar wata hadaya na ko menene na idi hadaya na kowanne abu an kawar da shi akan gitiye domin haka kada mu yi kuskure mu ce ranar asabar ne an kawar babu amma hadayan da ana yi ran asabar shine an kawar saboda haka ya mai sauraro da ta mai sarki ne ke magana ya mai sauraro kai mai albarka ne kana jin wannan sakon Allah da kyau yau hutun asabar tana nan har abada amma hadayan da ana yi ran asabar shine an kawar mutuwar Yesu ya kawar da wannan akan gitiye ya mai sauraro ka san da wannan ya mai sauraro ka karbi gaskiya ita ce bukatar da ana bukata ka kasance da ita Allah sai ya bakace ka Allah sai karbi daukaka mu yi addu'a Allah mai rai ka karbi daukaka kai mana albarka a cikin sunan Yesu mai ceto mu amin
kowane mutum da yake cikin duniya akwai dama da Allah ya bashi domin yayi abubuwa da yawa daban-daban kuma domin taimakawa kansa domin albarkatan waɗanda suke kusa da shi sai dai a yau akwai furuci da ke fitowa daga bakin mutum wanda yake shine da na sani ko ka taba faɗan da na sani a rayuwarka duk wanda ka ji yake cewa da na sani lalle wannan mutum ya rasa dama ne a cikin rayuwarsa da ya kamata da yayi wani abu amma sai ya kasa yi wannan kalami da na sani yakan zama abu ne wanda yake inda mutum zai iya maida hannun agogo baya da ya maida shi domin ya sake tsara rayuwarsa akwai abubuwa da dama da ya kamata mu yi amma sai mu kasa yin su irin su ne sukan kawo mana da na sani irin wannan da na sani yakan zama ne saboda mutum a baya ya kasance da tsoro a rayuwarsa koko girman kai ya hana shi yin wani abu ko kuma jinkiri ko kasa mai da hankali akan abin da ya kamata yi koko wasu abubuwan sun dauke tunaninsa shi yasa idan wannan dama ta wuce masa sai ka ji yana ayya da na sani abu ne mai tsada sosai idan ko abin da ya kamata kai a lokacin da ya kamata kai shi idan baka yi shi ba to zaka tarar cewa akwai da na sani a cikin rayuwarka saboda haka yau ita ce ranar da ya kamata ka dauki mataki idan akwai tuntubar wani da zaka yi domin ku aikata wani abu nagari da zai taimaka maka a rayuwarka ka yi shi a yau yanzu din nan idan ma ka bata wani rai ne zaka bashi hakuri kar ka bata lokaci maza tashi ka je domin baka san abin da zai iya faruwa gobe ba idan kuma akwai nunin godiya da ya kamata ka yi wani ka ambaci wani abu mai kyau na godiya da yayi maka lokacin shine yanzu din nan je ka yi idan akwai mataki da zaka dauka domin ƙara ilimi koko inganta wani abu da kake yi na rayuwarka koda ta wace harka ce idan wannan abu mai kyau ne ka dauki mataki a yau yanzu din nan kar ka bata lokaci har ka rasa wannan damar domin yanzu shine yau dinka ka rabu da rayuwar da na sani
ina fata an samu karfafawa a jiki an kuma samu karfafawa a ruhaniya idan kana da tambaya ƙarin bayani bukatar addu'a shawara ko ta ra'ayi za a iya tura mana da sako a adireshin email namu awrnigeria@yahoo.com ko kuwa a tura mana a shafinmu na Facebook AWR Sashin Hausa ina godiya zuwa gare ka mai sauraro da kasancewa tare da mu a shirin na yau Ubangiji ya ci gaba yana karfafa ka a ruhaniya da kuma ci gaba yana maka albarka cikin duk ababen da zaka samu kanka a ciki ina godiya zuwa ga Young Dockers daga sashin Abadawa, Ubangiji ya muku albarka. Ina kuma nuna godiya zuwa ga shi Pastor Joseph Maza wanda ya bishe mu wannan mako a fili don sujada. Ina cewa kai ma Ubangiji ya ci gaba yana bishe ka a hidimominka. Ba zan manta da shi Pastor Audu ba, Ubangiji ya yi maka albarka. A madidina da sauran abokan aiki na kamar Omolayo Olushola Jegede da Eze Elewemchi, ba zan manta da shi Pastor Ibrahim Ishaku Gyangba, ni ne Ishaya Zakaria na shirya na kuma gabatar da shirin. Ina cewa mai sauraro, ‘ya’yan zaki sukan rasa, sukan ji yunwa, amma waɗanda ke bidan Ubangiji ba za su rasa kowane abu mai kyau ba. A tuna, addu’a da iyali kowane lokaci na da muhimmanci.